Daga muryar Amurka a Washington DC.
Jama'a sarara assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 2531 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Akwai wasu tashoshin duk na FM a Niger din da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niya. Haka kuma in aka je can kuma sai a kasar Ghana ana iya jin mu ta Alpha Radio ko kuma a fada shafin mu na yanar gizo na VOA Hausa.com. Masu gabatarwa
Daula Salim
sai kuma ni Usman Ahmad.
Masu sauraro kamar yadda kuka sani duk ranar Laraba muna magana ne akan siyasa da kuma shugabanci na gari inda ma ita ma yau Laraba 3 ga watan October shekara ta 2018 za mu karasa maganar da muka faro ne akan siyasar ubangida a kasashen mu na Africa masu tasowa musamman ma a Nigeria.
Tattaunawar da muka tsaya a makon jiya mun tsaya ne akan mukabalar ko shugaba Buhari Nigeria yana da ubangida ko ba shi da shi kamar yadda suka shigar a cikin tattaunawar tasu. Wasu sun yarda wasu suna da ja.
Nace Buhari bai da ubangida saboda ba wanda zai zo ci masa ginan yayin nan.
Amma wasu suna zargin sa ai cewa ana ma gwamnatin ba kamar ba a hannunsa take ba ana ma nada mutane ma bai ma sani ba.
Ni bai gida wannan ba. Ba a funta zaka shugaban kasa bai sani ba.
Duk wanda suka dauko mutane ko a matsayin ɗan gida ko a matsayin wanda zai iya cin zabe shi wanda ka dauko ba a dauko shi don ubangidanka yana tunani shi yana da kudi zai iya saka ka ci zabe. Dole kai kana da wani abun da yake gani kana da mutane ne suna kaunanka ko suna sonka shi kuma yana da kudi.
Bayan mun gama jin karshen wannan muhawara zamu rufe shirin ne da maganar cikawar Najeriya shekara 58 da samun yancin kai.
Ranar 1 ga watan October ne Najeriya ta sami yancin cin gashin kai daga turawar mulkin mallaka. A wancan lokaci dai tsarin mulkin Burtaniya ake bi Dr. Nnamdi Azikiwe ya zama tun shugaban kasan jeka nayika yayin da Sir Abubakar Tafa Balewa ya karbi ragamar gudanar da gwamnati a matsayin prime minister.
To yau ba mu tambaye ku ba a shafin kanmu na Facebook da Twitter sai muka bar ku da tambayar da muka yi makon jiya to amma kuma ba za mu karanto daga ciki ba saboda yanayin lokaci amma fa a cikin shirin akwai dan iya sannan kuma in dama ta samu za ku ji sauran abubuwan da muke tafi da su.
Madalla yanzu bari mu fara da bangaren dan iya mu ji sakon da ya baiwa Aminin Sa'isa Lawal na Ikra game da siyasar ubangida.
A zauna yau na iske dan iya yana ta dibar masa nace dan uwa wannan lomar waina kuma kamar ana gasa yace kai dai kawai na ikar jefa hannu cikin kwano ko kai ma ka dan lasa ka san cikin talaka a wannan lokaci fa baya son wasa nace eh haka ne dan iya amma dai ni yau nazo ne da magana irin ta siyasa ka san maganar zaben shekarar 2019 yanzu ita ta cika ko ina a wannan kasa kuma batun siyasar ubangida a fadin kasar ita ke bunƙasa har ma wai idan ba ka da ubangida a harkar siyasar Najeriya sai a ce ba yadda za a yi kai nisa shine fa nake ganin a gaskiya wannan salon siyasa a Najeriya na kawo kasar na kasa saboda su ƴan siyasan da akan zaba kan koma ne kawai su zama rijiyar yasa dan iya ce to kuma ka zo da magana ta gaskiya zalla don siyasar ubangida a Najeriya ita ke jefa kasar a tsala ita ce kuma kan hana wa talakan kasa walwala saboda iyayen gidan wadanda aka zaben ne kawai kan sakata suwala su kuwa al'umar da suka yi zabe sai a bar su su yi ta wahala ta yadda akan kai ga mafi akasarin su sun koma maula maimakon a ce tunda su suka yi zabe su yi ta rayuwa cikin daula yanzu dai ta bayyana ma cewa su masu siyasar ubangida suka manta cewa mulki wata kyauta ce daga Allah gani suke kawai duk wata nasara kan zo ne idan iyayen gidansu ne suka kulla. Shi yasa idan suka biya bukatun iyayen gidansu sai su bar talakar na salala kawai don su yi mai daurin talala. Nace to kenan dan iya kai ma dai ka yarda siyasar ubangida tana da matukar ban haushi kuma ita ke kashewa duk wata siyasar kasa ta goma shi saboda a maimakon masu neman qur'a su bi talakar rarrashi idan kuma sun ci zaben su kawo ayyukan ci gaba ta kowane sashi sai kawai kaga sun buge da yiwa talakan kasa cin kashi don ka san shi dan siyasan ubangida kullun gani yake akwai wani mutum da ya dasa shi a don haka dai gaskiya akwai bukatar talakan kasan nan ya tashi kada yayi laushi don tabbatar da ya kare yancin da kasa ta bashi su kuma zababbin da ke neman qur'ar yan kasa su guji zama kara da kiyashi don idan fatakai daga daga dama na kuriya ne kan sha kashi
kuma kara da kiyashi daukan mara sani to game da wannan batu na siyasar ubangida a kasashen mu musamman Najeriya ga ci gaban muhawarar da muka faro a zauren yau da gobe
mun kuma tsaya ne wajen da suke mukabalar ko shugaban Najeriya Muhammadu Buhari yana da ubangida ko a'a to Usman shine fa
wato maganan gaskiya shine nace Buhari bai da ubangida akwai ubangida amma bai da shi saboda ba wanda zai zo ya ci masa ginan yayin nan kuma wayannan da duk suka yi wannan taimakon da shi kale yake fada
amma wasu na zargin sa ai cewa ana ma gwamnatin ma kamar ba a hannunsa take ba ana ma nada mukami ma bai ma sani ba
ni bai da wannan ba ba abinta zaka shugaban kasa bai sani ba
masanin harkokin siyasa Husaini Abba me zaka ce kan abun da waɗannan da dan jarida da dan siyasa suka fada
to wannan zancen da aka dauko ta ubangida Buhari yana da shi bai da shi Obasanjo yana da shi bai da shi shi dama duk wanda suka dauko mutane ko a matsayin ɗan gida ko a matsayin wanda zai iya cin zabe shi wanda aka dauko ba a dauko shi kai tsaye ba a dauko shi don ubangidanka yana tunani shi yana da kudi zai iya sa ka kaci zabe dole kai kana da wani abun da yake gani kana da mutane suna kaunanka ko suna son ka shi kuma yana da kudi ai ba in ba inda so ne za su dauko dan su ko na su wanda sun san ba zai taba bijire musu ba amma suka dauko ka sun san cewa kai ma kana da wani abu da zaka bada sunan kuwa kudi za su saka kuma su nuna maka cewa su suka sa kudi don haka in ka hau ka saurare su kuma ka maida musu kudin su kuma in suka ce ga wanda zaka dauka ka dauke shi ga wanda zaka to shi Buhari bai hakan ba Obasanjo ma daga farko dai kamin ya gano damansa daga hagu cikin siyasa za a ce ya barwa matamakin shugaban kasa wanda dama su suka dauko shi daga kurkuku suka yi mai rigan siyasa kamar yadda Malam Khalid ya ce amma daga baya da ya gane tafiyan me ya faru suka fara takun saka zakan to shi yasa kake gani a siyasa shi kamar dan adam ne dan adam ba lalle bane don ka kawo shi ka bashi tuwo kamar da Bature ya ce wai za ka yi dauki doki ka kai bakin teku amma ba lalle bane ka tilasa shi ya sha ruwa
don haka ne mun dawo wajen ka dazu ka ce akwai wasu mutane wata kila baka ambaci sunan su ba amma na nemi wata kila ka tuna mana bari ni misali ina jin labarin ana cewa farkon shiga siyasa shi shugaba Buhari akwai irin marigayi wadanas suna ɗaya daga cikin waɗanda suka ji hankalinsa ko zan manta ba akwai lokacin da ya taɓa cewa shi ba ma ruwansa ma da 'yan siyasa ba zai baya so ya sa masa baki a lamuransa ina jin lokacin da ya yi hukumar fitiya zamani a Abacin amma yau kuma ya ce ya zama ɗan siyasa waɗanne irin mu da akalla za ka ƙara mana watakila sunaye saboda masu sauraro fanci abin
to in masu bari mu maka kamar yadda ka kawo sunan Alhaji Karrai Wadanas gaskiya ne akwai shi akwai irin Kanti Bello akwai irin su Buba Galadima duk suna daga cikin mutanen da suka dinka masa rigar siyasa suka fara tallata shi a kasan nan gabaki daya so waɗannan ko su wane ne suka turo su jikin Buhari dan su alaka yaya da shi da wanda suke zaune kila cikin sarakunan mu kila cikin malaman mu wanda sun yi bincike da nazari mai karfin gaske a samu mutum irin Buhari ana tunanin akida da jajircewa da tafiyar da al'amura akan dare kamar yadda aka yi zato suka tattaro wayannan mutane dan a kawo shi layin siyasa. Wannan tashin fudu haka ta kasance aka taho zuwa yau. To menene makomar siyasa a yau da muke? Wannan shine abin tambaya kuma shine tambihi mai ma'ana da zai kamata a samu.
Sani tayi da yadda kike duba yanayin da aka bada mulki a wasu jihohi. Zaka tarar su in kamar gwamna ya zo tafiya yakan yi kokari ya nada wani wanda yake jin nasa ne. Zai gaje shi. To sai aka samu wasu misalai kuma sai ka tarar su irin waɗanda suke yawa sai su dawo ko suna fada da waɗanda ya kamata a ce iyayen gidansu ne. Ya kake ganin watakila akwai sharhin da zaka yi kan wannan don ba za ka rasa hira da irin bangarori biyun nan masu wannan matsalar ba?
Sosai. Wato abin da nake gani fa nawa abubuwan da nake aikin dan karamin aiki na ne ko dan shekaru da ne akan aikin jarida, na lura cewa kawai siyasar Ubangida illa ne. Siyasar Ubangida za ta ruguza siyasar tunda har yau ba mu je inda muke tsammani ba. A shekara nawa yau akalla an ce shekara yau na tsammani kusan shekara 20 ko shekara 19. Amma muna nan da muke saboda menene siyasar Ubangida ake yi?
Amma kai sani akwai waɗanda suke cewa kai ni wannan iya yin siyasa ba, bani da Ubangida ba wanda yake magana.
To abinda suka dauka cewa kawai in baka da Ubangida ba za ka yi siyasa ba, saboda ita ce ta zanto kaman a gaba. Akan ce yes, wai akan ce da bai da Ubangida ma? To ai Ubangidan ba wani abu ne, an shirya shi ne kawai ta wani san a samu wani romo ko wani me zan faɗa ne, wani tallafi. Na ka gane abin da nake nufi ko? Saboda haka magana kawai cewa Ubangida kawai yes, na yadda za a yi Ubangida. Amma Ubangidan ne ya zanto menene ra'ayinsa, menene aƙidarsa? Amma mafi akasarin iyayen gidajen wallahi duk aljihunsu ne ko kansu. Gwamnonin da ka faɗa duk yanda gwamna ya zo fita shekara 8 to fa sai ya nemi ɗora nasa a wani dalili saboda samu Ubangida. Wannan sai ya gama kaga ɗan kwanan nan tsakanin sanata Akpabio da gwamna Mechi, ai babu abin da ya suka rubu Ubangida ne. Sannan gashi nan kusa-kusa ga ta nan muna ganta a Nasarawa. Gwamnatan ko makuran ji wasu sun ce ya ɗauki wanda ga cikin ɗan takarar ya fifita shi da sauran. Wanda su sun ce ba haka ba ne, duk irin wannan siyasar ta Ubangidan ne. Saboda haka in ba an batta ba, wallahi ba za a samu matsala ba. Dole ko yaƙi za ka tafi da mai kuɗi, za ka tafi karfa, za ka tafi da mai wayo. Haka siyasa take. Amma in aka dawo kowa san matsayinsa, sai ka bar mai aiki aiki. Wannan shi ne ra'ayina, don ba wani abu ne, ni ɗan jarida ne kuma ina kallon kowane
sani. Me yasa mutum Ubangida zai kashe wa ɗan siyasa kuɗi? Ko wasu daga cikin irin waɗannan 'yan takarar ba za su yi likimo a gidan wannan Ubangida ɗin? Ana a ba su kuɗi, a mara musu baya, a je a taya su campaign, a ba su motoci. Amma ba za a kai 'yan watanni ba sai ka kuma an zo an zama manya abokan gaba tsakanin shi Ubangida, yana cewa Allah ya kai mu zaɓe na gaba sai mu cire
wa da abin da yayi bai don Allah ba.
Wannan
bai don Allah ba, idan da yayi don aljihunsa ne, saboda haka yaga zai fadi shi za ake wa samu wannan. Idan ya hakura aka tafi aikin, ai siyasa ce wannan shine kawai.
To Khalid Ismail kuma kana da
wannan magana da dan jarida Aisha ne yake yi. Ba za ka taɓa cewa za ka yi rayuwa babu shugabanci ba. Kuskuren da muka samu wanda muka gaji siyasa a wajensu su ne Amerika. Suna da tsarin siyasa na shugaban na Ubangida, tunda ne suna da super powers, sannan suna da king makers a system ɗinsu. Duk jam'iyyun nasu guda biyu suna da wannan tarihin. Ya ishe mu misali ba sai mun tafi dogo ba. Yanzu rashin magana tasirin siyasar Ubangida shine zai rusa APC. Me yasa ne wannan maganar? Yau APC tunda ta zo ta yi convention na gunduma har zuwa ja har zuwa mataki na shugaban kasa, tuka da warwara take yi. Yanzu
ma kari ba mun zo zargin wata jam'iyya ba ce, muna maganar Ubangida ne ba.
Rashin tasirin siyasar Ubangida, in mutum in ka ce yau za ka yi siyasa babu Ubangida, a halin da muke ciki kowace jam'iyya ne aka ce maka babu Ubangida a cikinta ya zama na ba ta da shugaba. dan daidai kun mutane ba za su iya taruwa kowanne yana matsayin sa ba na kashin kansa ba tare da an samu shi wakilci wane ya yadda shi wane ya shugabance shi ba wane nan da ya zama zai shugabanci wane daga nan za a samu kungiya ce ta kafu jam'iyya ne ta kafu dole akwai tasirin siyasar ubangida sai dai me kace haifar da illa a samar da butulci a samar da san zuciya wannan abun zai zo ya zamana ana yin tuka da warwara menene ya kamata yau al'umma su yi wannan ubangidan yanzu misali kamar yanda yake bada wannan maganar yanzu an zo za a yi shiga fage na siyasa wani yayi gwamna a jihar sai ya gama ya zo yayi sanata ya gama ya ce a'a tunda gwamna kai zaka tafi a'a zaka sa dana da dana a cikin tsari mulki kaza ni bana bukatar wani abu wani eh zaka sa kanina a cikin tsarin mulki kaza za a bashi matsayi kaza wani eh za a dauko sirki na zaka bashi kujera kaza to wannan kaga me ya kawo son zuciya ya shigo ciki an kautar da tsari na shugabanci na gaskiya in zaka shugabancin mutane dole ga zama na al'umma gaba ɗaya taka ne ka nemi ci gaban al'umman nan shine ci gaban kanka so wannan rashin wannan kamar yanda ka kawo a jihar Nasarawa in ka dubi yau Zamfara an yi Kano an yi Osun yanzu gashi nan an yi duk shi ya haifar da wannan matsalolin
masaniyar kokin siyasa Husaini Abba zaka rufe mana wannan a Najeriya siyasar Najeriya me kuke hange ne shin za a iya kaiwa matsayin da za a iya siyasa ba ubangida ko kuma wannan tsarin ya samu karbuwa siyasar Najeriya
to a zancen gaskiya dai har yanzu a Najeriya siyasa kasuwanci ne ita ce maganar gaskiya da wanda ya sa kudin shi ya kawo mutum yana so fitar da kudin sa wanda suke da kudi su suke so suke da wanda suke mulki yana da kudin sa kuwa zai ga wanda mai mulki zo ka gani a gida da abin da nake so a yi ba na so a rufe nan ba na so a bude nan ba na so a ci tarana ba na so a ba ma wani wannan shi ne ake ce dama shi a turanci ana ce power struggle siyasan da muke yi shi yasa kake magana cewa mutum ya kare gwamna yana so ya je senate in ya kare senate in ma ya tsufa zai ɗauki ɗan shi a takaice dai kasuwanci muke yi da siyasa har yanzu a Najeriya saboda shi siyasa in ka shiga kana tunani al'amarinka zai canja ta fannin samun kudi da wani abubuwa saboda inda ce siyasan mu yadda muke faɗi kamar da muka ɗaukota daga England da America da muke faɗi har gobe yau mutum ya shiga siyasa ya fita shine kawai ke iya waye gari daga shigar siyasan shi kaga ya zama mai kudi wanda dan kasuwa da yake kasuwanci shekara 25 bai tara irin kudin sa ba saboda haka in ba an cire kudi cikin siyasa ba in ba mutum yau ya tara kudi da mu a matsayin mu na yan abun nan yan siyasa da yan abun nan din fasaran baki na siyasa abinda muka dinga hanga cewa in Buhari ya zo zai mana wanda kuma zai kwantar mana da hankali mun ta wannan hasashin kuma da tunani cewa yau ba lele bane shi dan Najeriya ka zo ka kawo EFCC ka ce mai wai kai EFCC gwamnati ne take kashe kudi ta nemi yanda ya samu ya tara kudi yanda muke kokoyin turawan nan a kasan turai kai da zaka fadi yanda ka samu kudi gwamnati ba za ta kashe kobo ba in ta ga kudi sai ta kira ka kai wani ka iya kasuwanci don Allah ka nuna mana yanda kai kasuwanci kudi nan da taru don muna so wasu yara matasan nan su ma su koya amma a Najeriya ne sai ga gwamnati ma ta kashe kudi ta dau lawyer tana bincike a ƙarshen sai a ce ato ba ga yanda ka sa hannu ba to amma ga inda ka kasuwanci ka juya kudin ta taru ba gani ba
to ne akwai abin da yake damu na Husaini Abba da zanga dujin biyar da ta hawo mulki sai ya zama lokacin da ya kamata in an hau gwamnati ya zama ana yi wa ƙasa gaba ɗaya aiki ne amma sai ka ga kayan gwamnati sun koma kuma suna yi wa ita jam'iyyar aiki an yi haka a zamanin PDP inda in aka tashi taron shugabannin jam'iyya sai a je a yi taron a fadar shugaban ƙasa a shayin gidan shugaban ƙasa na nan yan Najeriya a basu kajin gidan shugaban ƙasa a basu babban ɗakin taron nan banquet da a basu to wannan APC din ma abin da yake faruwa kenan idan za su yi taro sai su ruga su je fadar shugaban kasa su yi irin wannan amma in PDP yanzu ina jin za su ari dakin taron banquet na fadar shugaban kasa bana jin za fa su
to ai da ba ita Najeriya shi yasa ka ce duk wanda yake gwamnati shi duk wanda yake da gwamnati shi yake da komai komai tashi ne sauran mutane ba ai Najeriya bane a wannan lokacin sai dan jam'iyya wannan abu yana daga cikin abin da yasa muka ce a kori PDP saboda lokacin ne zaka ga duk abin da mutum ya faru mutum gwamna ne yake satan kudin mutane amma sai ka ji PDP ta ce ai wannan mu na gida ne mu ne mu ne party ma har ta fi kasa daraja kai kana dan party sun fi daraja kada a ce kai dan Najeriya ne to iri wannan ne muke gudu dai kare dai shigo mana yanda kai magana dai kaman dai kana kokarin cewa su ma dai an fara APC to kasan ni kullum ina fadi cewa har gobe matsalan PDP da ta APC dama tunanin daya ne anan dai ana tunanin cewa an samu kai mai kyau amma duk mutanen suka biyo ko daga can suka fito ko daga nan suke ko dama suna wancan gwamnati su aka yi da su suka dawo nan har yanzu ba a ce wanda ya sa wancan rigan kar ya sa wannan rigan ba to shi yasa ake samu wannan matsalar har ba
shine abba mun gode kwarai da gaske sani ta yar dan jarida mun gode kwarai Khalid Ismail dan siyasa mun gode kwarai ko muna gode a da su yin ta
sai mu ce mun gode da tattaunawar Nasiru sannan kuma wannan waka ta zaman lafiya sai mu ce duk inda ake da tashin hankula irin su yanzu jihar Plateau da sauran duk inda ake da tashin hankali Allah ya zauna da mu lafiya
to amin amin
to haka yake yanzu kan dole mu gangara mu ji Najeriya ta cika shekaru 58 da samun yancin kai daga turawan mulkin mallaka shin ina aka fito ina ake kuma ina za a
ga haka ne kam
Ranar 1 ga watan Oktoba ne Najeriya ta sami yancin cin gashin kai daga turawan mulkin mallaka. A wancan lokaci dai tsarin mulkin Burtaniya ake bi Dr. Nnamdi Azikiwe ya zama to shugaban kasan Jeka Nayika yayin da Sa Abubakar Tafa Balewa ya karbi ragamar gudanar da gwamnati a matsayin Prime Minister. Biyo bayan kawancan jam'iyyun NCNC da NPC a shekarar 1959 duk da samun yancin kai Najeriya a wancan lokaci bata kasance baki ɗayan alaka da Burtaniya ba. Akwai wasu ababen da Ingila ta mamaye su a nan Najeriya har ma zuwa shekarar 1963 lokacin da Najeriya ta zama to jamhuriya. Aka canza tsarin mulki irin na Burtaniya zuwa na Amurka. Al'amarin da ya baiwa Azikiwe damar zama shugaban kasa mai cikakken iko. Jamhuriya ta farko ta faro ne daga 1963 zuwa 1966 inda shi Azikiwe ya lashe zaben a karkashin jam'iyyar NCNC. A wancan lokaci dai Najeriya na da shiyoyi uku ne wato arewa, yamma da kuma shiyar gabas. Sardaunan Sokoto Sa Ahmadu Bello da tun da farko ake sa ran zai zama to Prime Minister. Ya yanke shawarar marawa Sa Abubakar Tafa Balewa don zama Prime Minister. Yayin da shi Sardaunan ya zama to Premier jihar Arewa bayan da aka daure Chief Obafemi Awolowo saboda zargin juyin mulki. Chief Samuel Akintola ya karbi ragamar shiyar jihar Yamma ranar 16 ga watan Fabrairu shekarar 1966 ne kuma wasu fandararrun sojoji suka kaddamar da jiyan mulkin farko a Najeriya karkashin jagorancin wasu matasan soji wato Major Kaduna Eziagu da Emmanuel Efia Juna an dai wannan jiyan mulki ne lokacin da shugaban kasar Azikiwe ke ziyara kasashen waje kuma an zuba jini sosai an kashe manyan kasa irin su Sir Hamadu Bello Sa Abubakar Tafawa Balewa Chief Samuel Akintola Chief Festus Okote Ebo wannan jiyan mulki dai inyamurai ne suka tsara shi a watan Yulin 1966 ne kuma a wani al'amari mai kama da jiyan mulkin ramuwar gayya wasu hafsoshin sojoji galibi yan arewacin Najeriya suka sake kaddamar da jiyan mulki na biyu a tarihin Najeriya inda shugaban kasa Major General Agui Ironsi da kuma Adekunle Fajuyi suka rasa rayuwarsu wannan al'amari dai ya haddasa barkewar yakin basasa da aka yi tsakanin shekarun 1967 zuwa 1970 bayan kawo ƙarshen wannan yaki General Yakubu Gawan ya ci gaba da jan ragamar Najeriya daga nan kuma aka yi mai jiyan mulki bayan ya ja zaransa na shekaru 9 inda General Murtala Rahman Muhammad ya karbi kasa shi ma General Murtala Rahman din ya fuskanci jiyan mulkin da bai nasara ba amma ya yi sanadiyar ajalinsa al'amarin da ya baiwa mataimakin sa General Obasanjo zarafin darewa kan karaga Obasanjo ya sake aza kasar bisa tafarkin demokradiya amma General Muhammadu Buhari ya kifar da zababbiyar gwamnatin demokradiya ta turakin Sokoto Alhaji Shehu Usman Aliyu Shagari shi ma General Ibrahim Badamasi Babangida da a lokacin yake babban hafsan hausoshin rundunar sojan Najeriya a lokacin mulkin Buhari ya kifar da gwamnatin ta Buhari General Ibrahim Badamasi Babangidan wanda ya jazaransa na kimanin shekaru 8 ya yi ta tsara mai da kasar bisa turbar demokradiya amma ya yi ta sassoke yan takara da kuma zabubbuka har lokacin da ya gama da turjiya da matsin lamba bayan da ya soke zaben 1994 da margayi Alhaji Moshut Kashimawo Oluwale Abiola ya kama hanyar lashewa gwagwarmayar yan rajin demokradiya irin su Nadeko ya sanya Ibrahim Babangida sauka daga mulki inda aka nada Chief Ernest Shonekan a matsayin shugaban gwamnatin rikon kwarya daga misali Shonekan ya bayyana sauka daga mulki al'amarin da masu sharhi ke cewa matsin lambar boye ne daga General Sani Abacha da mukarrabansa kuma dai menene General Abacha ya amshi kasa wanda shi ma ya shafe tsawon shekaru kafin lokacin da alamar cikawa a fadar gwamnati ta Aso Rock dake nan Abuja Majalisar Koli ta mulkin sojin Najeriya ta nada General Abdul Salami Alhaji Abubakar wanda shi kuma cikin shekara ɗaya tak ya sake mai da kasar bisa tsarin demokradiya inda Chief Obasanjo ya lashe zaben 1999 a ƙarƙashin jam'iyyar PDP jin kaɗan bayan ya fito daga gidan fursuna bayan shekaru 8 matawallan Katsina Alhaji Umar Musa Yar'adua ya lashe zaben shugaban kasa wanda shi ma Allah ya warasuwa a lokacin yana kan karagar mulki kuma mataimakin sa Dr. Goodluck Ibele Jonathan ya amshi kasa Muhammadu Buhari ya lashe zaben shekara ta 2015 ƙarƙashin inuwar jam'iyyar APC al'amarin da ya kawo ƙarshen mulkin PDP a Najeriya yanzu dai tambayar anan shine daga lokacin da Najeriya ta sami yancin kai zuwa yanzu a iya cewar Najeriya ta sami ci gaban azu a gani wannan tambaya ce da masana ke tafka dogon turanci a kai
sai mu ci muna ta Najeriya murnar shekara 58 duk ƴan Najeriya
Allah ya ƙara daukaka kasar mu
amin amma Allah ya sa kishin kasa ya shiga Allah ya raba kasar da masu sama da fadi Allah kai da komai da komai ma mu ma kuma mutanen kasa ya kamata mu gyara halayyar mu mi abubuwan da ya dace domin kasar ta ci gaba
hakan
eh to yanzu kan kin san lokaci wai baya jiran kowa dole mu tattara ina mu sai kuma Allah ya kai mu gobe mu saki zuwa wani sabon shirin na yau da gobe shirin matasa to dole sai ce ina muke fatan Allah ya sa mu rake sauki to Allah ya kila gobe da jibin mu dan daga muke kafa murya
ya kamata kan
sai Allah ya sa mu dace
to amin
yanzu kan ni sai in ce sunana Usman na kabara
Daula Salim
sai kuma Daniel Brown da shine ba da murnin shirin da engineer ne yau ni Usman din nake cewa mu zama lafiya hey tomorrow should be the way
gbogbo wa la ma sori re o ile kebe mo de kayu na ko nya bu ipo na to ile kebe mo de kayu na ko nya bu ipo na to One nation, one nation.